الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر قوما قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادي شكرا دبو دير دريه دتلاتن دتاكوس ديدي دا قوما قوات ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوما شاشدا وانا شيني كسد نتمانن دبيو دا قتكنجيرين جير كسوسوان كراتل التافن اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يغفى تامسا لتافن اقتداء الصراط المستقيم ينا كرن تدموني أقيدا مسلم شيدنغني دا الولاء والبراء ابن تيمية ينا كومنا قائد جن أينه القرآن مجرما دا هدفا من زن الله صلى الله عليه وسلم بسا فسر مقباتان قري دنغني دا يدي كمات مسلمي ya mu'amalanci al'adu da tafarki da tsarin rayuwa da mahangar rayuwa irin ta kafirai sawa'un waɗannan kafirai zuriyar maguzawa ne ko ku kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ya saka mushi da alkhairi Ibn Taymiyyah yana ta mana magana akan bid'o'in wurare da bid'o'in lokuta waɗanda aka mai da su idi na shekara shekara ko mako mako kuma kamantan su waɗanda dukkanin su bid'o'i ne ya fara kawo mana misalai na mashahid hubbari wuraren da ake cewa wai kabarin wani wani annabi ko wani wali ko wani shehi ko wani mutumin kirki ko wani wanda ya shahara da wata mas'ala ko wata siffa mutane suna zuwa wurin suna yin abubuwa na bid'a da shirka da maguzanci ya fara buga mana waɗannan misalai sai lokaci ya kure a karatu na baya kenan zamu tashi a inda yake cewa wa kadhalika mashhadun kharijul babil gharbi min dimashqa hakanan akwai wani wato hubbari wanda yake a wajen kofar yamma ta garin Dimashqu Sham yuqalu an ce wai innahu qabru Uwais al-Qarni qabrun Uwais ibn Amir al-Qarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin hadisin igantacce wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi cewa shine mafi falala a cikin tabi'ai ya musulunta annabi yana rayi alaihi salatu wassalam amma saboda biyayyar mahaifiyarsa wata tsohuwa da yake kulawa da ita bai samu halin barin kasarsu ta Yaman ya taho Madina ya ainihin zama sahabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi cewa wannan mutumi yana da falala ya taba yin ainihin ciwo na baras mele a jikinsa ya roki Allah Allah ya warkar da shi saura dan wani buri kamar girman sisin kwabo manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar idan ka gan shi ka ce maka addu'a sayyidina Umar haka ya dinga tambaya kullun cikin jama'a idan ya gansu wanda suka taho daga kasar Yaman aikin haji ko ziyara ko makamantan su in suna da labarin wannan mutumi har ya gamu da shi ya roke shi ya masa addu'a har yake cewa to ina ni ina yi maka addu'a kai da kake amirul mu'minin yace ai manzon Allah ne alaihi salatu wassalam ya mini wasiya da cewa in na ganka in ce ka mun addu'a wannan mutumi bawan Allah ne wali ne babban tabi'i ne Allah ya kara masa rahma hadisin na cikin sahih muslim akwai kisa ha ilawa cikin littafin dalailun nubuwa na al-imamu al-bayhaqi da littafin dalailun nubuwa na al-imamu abu nu'aymin al-asfahani hakanan al-imamu al-zahabi ya mushi tarjama mustawfa a cikin littafin siru alamin nubala ina fata mun gane wannan a cikin mujallali na hudu ba na manta ba insha Allah to wannan mutumi Uwais al-Qarni sai aka ce wai akwai wani kabari da an fita kofar yamma ta birnin Dimashqu Sham cewa wai kabarin sa ne wama alimtu anna ahadan zakara anna uwaisan mata bi dimashqa ibnu timiya yace ni ban san wani malamin musulunci mai tarihi masani wanda yace uwais al-qarni ya mutu a madi a garin dimashqu babban lantana a ce ga kabarin sa a garin wala huwa mutawajjihun aidan kuma wannan magana ma bace kama da magana ta masu hankali ba fa inna uwaisan qadima min al-yaman ila ard al-iraq uwais asalin shi mutumin kasar yaman ne daga Yaman ya tashi ne ya koma Iraki kasar Kufa can ya rayu wa kad kila amma ba da labarin cewa innahu qutila bi siffina haka Zahabi shi ma ya ba da labari cewa Uwais an kashe shi ne a yakin Siffin a cikin rundunar Sayyidina Ali wa kila innahu mata bi nawahi ard Farisa wasu kuma suka ce ya mutu a wani yanki na kasar Farisa wa kila ghairu zalika an fadi zantuka waɗanda ba wannan ba fa amma Shamu amma a ce ga Uwais al-Qarni ya rusa a kasar Sham fa ma zakara annahu fama zikira annahu qadima ilaiha, sam ba a bada labarin ya tau kasar Sham ba, fadlan anil mamati biha, ballantana kuma ya mutu a garin. Haka wannan kabari ba kabarin Uwaisul Qarni bane kaulan wahidan. Wa min zalika qabrun yuqalu lahu qabru Umm Salama zawjin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, yace daga cikin ire-iren waɗannan kaburbura hubbara na ƙarya akwai wani kabari da ake cewa wai kabarin Umm Salama ce, matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa radiyallahu anha, wala khilafa annaha radiyallahu anha matat bil Madina la bishami. Malam yace babu sabani tsakanin malaman tarihi cewa Umm Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rasu ne a garin Madina, inda manzon Allah ya rasu a nan ta rasu ita ma ba kasar Sham ba. Wala taqdimu Sham aidan, walam taqdimu Sham aidan, da dai a rayuwarta ma bata taba zuwa kasar Sham ba. Fa inna Umm Salama, domin Umm Salama zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallama lam takum tusafiru ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, bata kasance tana yin tafiye-tafiye bayan manzo Allah ba. Manzo Allah ma kuma a rayuwarsa har ya gama annabtarsa bai je kasar Sham ba, ballantana a fara tunanin ya je da wata matarsa, a fara tunanin Umm Salama ce, dan haka bata ma taba zuwa kasar Sham ba. Ina fata mun gane wannan jama'a. Yace balla Allaha Umm Salama, Umm Salama Asma bintu Yazid ibn Sakan, wace wata kila wannan Umm Salamar da ake fada sai dai ta kasance Umm Salama mai suna Asma'u ƴar Yazid ibn Sakan, dan Sakan al-Ansariya, sahabiya ce ƴar kabilar Banul Ashhal, daga cikin Ansarawa mubay'at waɗanda sun yi mubay'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi taje jihadi, an je da ita yakin Yarmuk wanda ta kashe har wajen mutum tara da makamin da ke hannunta, ba ma makami ba, aka ce abin wukar girki ce, su ne mata masu aikin girki, masojoji da kulawa da marasa lafiya, sai wani kafare suka dinga an tayowa sansanin da matan suke, wannan mata jaruma aka ce kafare tara ta kashe. Umm Salama ita ma ake ce mata, ana mata laƙabi da Khatibatun Nisa, mace ce mai kama da maza wajen jajircewa da iya zance. Kaga nan yace la Allaha, watakila. To amma a cikin fatawa mujalladi na biyar zamu zo mu karanta insha Allah, daga cikin fatawa zai ambaci wasu ƙarin kaburbura waɗanda bai ambata ba anan, waɗanda duka zai ƙaryata kasance wasu kabarin mutanen da ake cewa wai kabarin su ne. A cikin fatawa a can kai tsaye yace sam ba kabarin Umm Salama bane, kabarin wannan mata ce, domin ta je kasar Sham, an je yaƙe-yaƙe da ita a can, kuma bisa al'adar waɗannan sojoji da suka tafi jihadi zamanin Sayyidina Umar, duk garin da suka ci to sukan zauna a wajen, su ci gaba da rayuwa, su saje da mutanen wajen, su karantar da su, su musuluntar da su, su koya musu addini. To irin haka ne ta zauna da mijinta a nan har Allah ya mata rasuwa, don haka akwai yiwuwar ya zama kabarinta ne. Tana da ɗalibai, za ka ji wasu daga cikinsu mutanen ƙasar Sham, kaga ishara akan ta rayu a wajen kenan. Fa inna ahal ash-sham, yace dan ko mutanen kasar Sham, ka shahar ibn haushab, kaman shahru dan haushab mai riwaya, dalibunta ne kuma bararran bawanta ne, wa nahwihi, da shi da makamantansa, kanu idha haddathu anha qalu, idan za su bada riwaya daga wannan matar suna cewa Umm Salama, haka suke fada. Wa hiya bintu ammi Mu'adh ibn Jabal, ƴar gidan baffan Mu'adh dan Jabal ne, sahabi Allah ya kara masa yarda, ma'ana ita cousin ce ga Mu'adh dan Jabal. Wa hiya min a'yani as-sahabiyat, sahabiya ce shahararriya, wa min zawati al-fiqh wad-din min hunna, sahabiya ce malamar fiqh masaniyar addini. Qawla Allaha Umm Salama, ko kuma wata Umm Salamar ce can daban, wace ce wannan? Imra'atu Yazid ibn Muawiya, matar Yazid dan Muawiya dan Abu Sufyan, halifa na biyu a jeren giyar halifofin zamanin daular Banu Umayya. Yazid dan Muawiya ne da ka sani, wanda ƴan Shia ke tsine mashi albarka, wanda a zamanin shi aka samu rigingimu na kashe Husaini da rigingimu na Harra da makamantansu. To watakila ya zama matar shi ce, dan yana da wata mata mai irin wannan sunan. Wa huwa ba'idun, sai ma ya ce amma wannan ma ihtimali ne mai nisa, ba zai zama gaskiya da wuri ba. Fa inna hadhihi, dan wannan Umm Salamar matar Yazid dan Muawiya, laysat mashhura bi ilmin wala dinin, bata shahara da ilimi ko addini ba. To bisa dabi'a kuwa mutumin da bai shahara da wani abu ba yana da matukar wahala kabarin shi ya zama sananne. Mu kalla da kyau mu gani ko a yanzu a makabartun mu in ka je makabarta yanzu nan Dambo ko Sabon Gari ko ina ne zaka ga kaburbura ga sunan bil mi'at, amma da wuya a iya kirga kwaya goma a ce wannan na wane ne, wannan na wane ne. Waɗanda za a yi kirga waɗannan za ka ga wasu mutane ne na musamman, ko dai shuwagabanni ko malamai ko masu kuɗi ko dai wanda suka yi suka ɗaramma sauran mutane a wani abu. Amma gama gari irinmu ba za a gane kabarin mutum ba bayan shekara 5-15, hatta ‘yan uwanshi da danginsa da iyalansa ba sa iya gane wannan kabar bayan ɗan lokaci ƙanƙani. To don haka akwai yiwuwar a ce a kabarin wancan ne, akwai, amma dai abu ne mai wahala saboda kawai gama garin mata ce. Mujarradin a ce wani halifa ne mijinta, wannan bai ba ta wata shuhurar da za a santa har kabarinta ya tabbata a matsayinsa na nan kabari ba. Ina fata mun gane wannan. Wama akthara al-ghalat fi hadhihi al-ashya'i wa amsalha min jihati al-asma'i al-mushtarika aw al-mughayyara. Yace kuma dama ana samun kurakurai tsewa a irin waɗannan abubuwan da za su zama sunaye sun yi iri ɗaya ko sunayen da aka canza. Idan sunaye suka yi iri ɗaya ko aka canza ko suka rikice wa juna, akwai yanayin da za a samu ainihin wato abubuwa da dama su rikirkice. In sunayen mutane iri ɗaya ne ko sunayen wasu wurare ko wasu abubuwa iri ɗaya ne, ana abu ne mai sauki a samu iltibasi, a samu cakuɗewa da juna tsakankanin wato a nufaci wannan. Amma sai waɗanda suke ji ko su aka adireshin ɗinsu su ɗauka wani abu daban ake nufata ko makamancin wannan. Wa min zalika, daga cikin ire-iren waɗannan mashahidu ɗin, waɗannan hubbaran, mashhadun biqahirati misra, akwai wani hubbari a alqahira ta ƙasar Masar. Yuqalu, an ce wai innahu inna fihi ra'asul husayn radiyallahu anhu, cewa a cikin wannan hubbaran akwai kan Husaini, Allah ya ƙara masa yadda. Husaini ɗan Ali ɗan Abu Talib, sahabi ɗan sahabi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda aka kashe shi a Karbala, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya karɓi shahadarsa. Wannan sahabi da aka yi gwagwarmaya da shi da sojojinsu ainihin Ziyad ɗan Ubaidullah ɗan Ziyad, har Allah ya kai ga ƙarshen rayuwarsa, kamar yadda tarihi ya tabbatar, an datse kan an tafi da shi gaban wannan sarki na garin na ƙasar Iraki, shine Ubaidullah ɗan Ziyad da abubuwan da suka biyo baya. Amma babu tabbacin cewa an ɗauki kan an kai shi tun daga ƙasar Iraki har ƙasar Misra, babu wannan tabbacin. Wa asluhu annahu kana bi asqalana mashhad, asalin zancen da yadda ake faɗa, wai an kai shi garin Asqalan, wanda shi ma ƙasar Misra ce. Wannan hubaran da anan yake, yuqalu fihi ra'asul husaini, an ce wai kan Husaini na ciki. Fahumila, sai aka sake ɗauko kan, fi ma ƙilanin ra'asu, aka ɗauko kan min hunaka daga Asqalana ila Misra, aka kawo shi Misra. Wa huwa batilun bittifaqi ahli al-ilmi, wannan magana banza ce da haduwar malamai. Lam yaqul ahadun min ahli al-ilmi inna ra'asa al-husaini kana bi Asqalana, da dai wani malami bai taba cewa kan Husaini yana Asqalanu ba. Bal fihi aqwalun laysa hadha minha, yace akwai dai maganganu daban-daban wanda ɗaya daga cikinsu ba wannan ba ne, wannan baya cikinsu. Fa innahu, yadda abun ya faru, humila ra'asuhu ila quddami Ubaidillah ibn Ziyad, an ɗauki kan an kai gaban gwamnan ƙasar Iraki a wannan lokaci mai suna Ubaidillah ɗan Ziyad bil Kufa. Hatta ruwaya lahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yughidhu, yauma kan wulaƙanci ha aka ruwaito mishi wata magana da ta ɓata mishi rai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Magana ita ce hadithin da Anas ɗan Malik yana wajen, ya ce da yana shi wannan sarki azzalimi sai dinga ɗaukan sanda yana cakalan haƙoran a jikin bakin, sai shi ko nan da nan Anas sai hankalin shi ya tashi, shi ne sai yake ruwaito hadisi yana cewa kana ashbahahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, wannan saurayi da kake wulaƙanci makan shi dinnan ya fi sauran gaba ɗayansu kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana makhduban bil wasma, kuma ya kasance yana rina kanshi da jan da jallalle da jan. Alwasma shine janza a faran, wanda ake yin rinin kai da shi, yana rina kanshi yana ma kanshi fenti da shi. da aka faɗa mai wannan hadisin sai ya fusata. Wa ba'd an-nas yadhkuru anna riwayata kanat amama Yazid ibn Muawiyah bi Sham. Wasu kuma suna cewa wannan abin ya faru ne a gaban Yazid dan Muawiyah a ƙasar Sham. Wala yathbutu dhalika, wannan bai tabbata ba. Fa inna sahabatal musammina fil hadith, sahabban da aka ambata a cikin hadisin su Anas dan Malik, inna ma kanu bil Iraq, a ƙasar Iraki suke, basu je ƙasar Sham ba. Ibn Taymiyyah yana da littafi musamman akan wannan matsala, shine Ra'asul Husayn, juz'i ne haka kankani, Ra'asul Husayn akwai shi littafi daban, sannan akwai shi kuma cikin Majmu'ul Fatawa. Ina ma ƴan uwana wasiya da kaina cewa mu samu lokaci mu karanta wannan littafin. Ya tattauna gaba ɗaya masail din, ya fitar da su dalla dalla. A takaice abin da yake tabbas shine lallai gangar jikin Husaini radiyallahu anhu an rufe ta ne a nan filin da aka yi faɗan a Karbala, filin da aka yi wannan fitina ana aka rufe wannan kai da aka datse shi ne aka kai shi gidan sarauta na ƙasar ainihin wato a Iraki a Kufa, suka sanya shi a cikin wani akwati. To daga nan ba a sanya su kai da shi a nan cikin gidan, suna da makabarta Royal Cemetery da suke rufe mutanensu a nan, suka rufe shi sun mishi wani ainihin wato su dabari ne na ƙonawa ko wurgawa cikin ruwa, sun aje shi a cikin ma'adanansu ne har zamani ya shuɗe ba a san inda yake ba, wallahu ta'ala alam. Amma daga baya lokacin da aka rusa gwamnatin Banu Umayya, malaman tarihi sun ba da labarin an tsinci wasu ƙoƙunan kawunan mutane, da haka ba a iya tantance na waye, domin in suka kashe mutane irin wannan kisa na izgiri da wulaƙanci sun mai da shi al'ada, sai a datse kan aje a aji ko a datse kan a zo a soke shi a bakin gari don mabiya goyen magoya bayan wannan mutumin su gani su tsorata. To suna yin irin wannan, bayan lokaci kuma sai a je sai a rufe kan a cikin akwati a aje, suna aje kawun mutanen da suka kakkashe su. To an ga kawunan ba zamani ne irin wannan yanzu na archaeological research, advanced archaeological research da za a ce bari a kai su laboratory a yi ta gwada DNA har a gane na suwaye ba, wallahu ta'ala alam. Amma dai gangar jikin to an rufe ta ne a nan wajen. Allah cikin hikimarsa kuma ya batar da kabarin ba yi da alama da za a gane. Akwai kuma wasu maganganun da wasu malamai suke kawo akan cewa wasu daga cikin Banu Umayya din waɗanda suke da ragowan wato mutunci ko ƙauna ga Ahlul Baiti, su kuma su suka sace kan suka tafi da shi ƙasar Madina, suka je suka rufe shi a Baqi'a, a kusa da kaburburan Ahlul Baiti na Baqi'a. Za mu zo mu ji wannan magana insha Allah daga baya daga littafin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 5 insha Allah, da wasu mangwado suke da alaka da wannan. To ga wani ta'aliki a ƙasa da malam yayi yace la yazalu hadhal qabrul maz'um bil qahira. Malamin da ke wannan ta'aliki shine malam Nasirul Aqal professor, yace wannan kabarin har yanzu da muke magana, Nasirul Aqal nan har yanzu yana raye, da aka magana ce ta yanzu, yace har yanzu a ƙasa Al Qahira akwai wannan kabarin da ake riyawa cewa wai na Husaini ne. Waƙad buniyat alaihi alqibabu, an riga an mishi ainihin rumfa, an gina ƙubba a kan shi. Wa tuqamu hawlahu kathirun min marasim ash-shirkiyati wal bid'a, har yanzu ana yin shirka da bid'a, min at-tawafi hawlahu ana kewaya shi, wa du'aihi min dunillahi ana roƙon wannan kabari ba Allah ba, wa tamassuhi bihi ana shafar shi ana neman tubarraki, wa ghairi zalika min ash-shirkiyati wal bid'iyyati wal munkarat, da sauran abubuwan shirka da bid'a da abubuwan kyama. Nas'alullah al'afiyata wa nas'aluhu subhanahu an yutahhira al-arda min hadhihi al-mafasidi al-mubtada, muna roƙon Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya tsarkake ƙasa daga irin waɗannan bid'o'i da waɗannan hubara na bid'a. Allati lawwasat biha ash-shi'atu was-sufiyatu diyar al-muslimina, wanda ƴan shi'a da ƴan ɗariƙu suka lalata garuruwan musulmai da waɗannan bid'o'i. Fa ma'lumun anna awwala man bana al-qibaba 'ala al-quburi wattakhadhaha mazaratin wa ma'abidahum ash-shi'a, sanannan abu ne cewa mutanen farko da suka fara gina rumfuna hubbara akan kaburbura, suka mai da waɗannan kaburbura wuraren ziyara da kuma wuraren bauta, farko su ne shi'a. Faddaulatul fatimiyya hiya allati shayyadat qabr al-husaini fi al-qahira wa ghairi, daular fatimawa ta ƴan shi'a ita ce ta gine kuma ta filasce ta girmama wannan wurin da ake cewa kabarin Husaini ne a Al-Qahira wa ghairihi, da waninsa. Don abu ban mamaki shine kabarin akwai shi a kusan wurare da dama, a Karbala akwai, a Al-Qahira akwai, a Najab akwai, a wuri kaza akwai, garuruwa daban-daban inda yan shi'a suke, har anan Zariya lokacin da yan shi'a suke da Saula akwai. To sai ka fara tunanin to sai nan gura nawa ne, kawai symbolic ne kawai, saboda sun saba bautar gunki, sai ai wani kabari sai a ce to nan daga yanzu kabarin wani ne, sai su dinga shiga annan cocin Husainiya ta Zariya nan da aka rusa. Annan cikin wannan coci ta Husainiya ta yan shi'a a ciki akwai ɗakuna da aka ware musamman irin waɗannan wuraren, sai mata su zo su biya kuɗi su shiga ɗakin su tsuguna su yi addu'a suna roƙon Husaini wai ya ba su haihuwa. Suna yin wannan abin a nan Zariya jama'a, ba da nisa ba, za ka danda addinin kafirci duka iri ɗaya ne, kuma dama shi'a network ne na ɓarna jama'a, duk inda suke suna da network na irin ɓarnar da ake yi a can irin ta za a yi. Za a yi prescribing muku irin bukukuwan da za ku yi a ranaku da lokuta da kuma irin functions ɗin da za a yi ranar bikin, a ce to idan an zo biki kaza muzahara za a yi, biki kaza kuma taro ne, biki kaza kuma gasar gudu da tsere ne, biki kaza kuma za a sha minti ne a yi rawa. Duka abubuwan da za a yi cikin bukukuwan tsawon shekara suna nan a rubuce a cikin littafansu na bid'a, sannan suna communicating da iyayensu zindikai wanda suke ainihin al-Hawzar Husainiya a Najaf a ƙasar Iraki, da kuma waɗanda suke Iran da su waɗanda suke Lubnan da makamantansu, suna da agent ɗinsu da suke ainihin kawo musu bayanai da saƙonni a kan haka ake gudana. To don haka sai zama har a nan Zariya, wataƙila da wasu garuruwan ma a Najeriya ko a ƙasashen Afirka ko makamantansu, kamar yadda yake a Pakistan da India da ainihin Afghanistan, za ka tara ana yin kaburbura sai a ce to nan kabarin Husaini ne. Daga nan kuma sai a zo a dinga yin bauta a kabarin da babu kowa ma a cikin shi, empty kabari ne. Allah ya tsare mu daga kafirci da bid'a. Kabarin dogon yaro ko? Ok, shi ma ba dogon yaron ba ne, symbolic ne shi ma. A dinga mashi gaisuwa shi ma, to ka gani irin da sojoji ko? Duk dai a harka ce ta banza dai ga ma gaba daya. Na'am. 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 To kaji a cikin cecin Husainiya da aka rushe akwai gumaka da aka aje symbolic cewa gumakan Abubakar ne da Umar da Aisha, sai ka biya kuɗi za ka shiga ɗakin ka ɗauki bulala ka tsala wa gumakan. Abin na ya hauka ce wai ya tanan ya bugi waɗannan bayan Allah. Wannan ai rashin hankali ne jama'a. To ko zagi ne ka zagi mutum a bayan shi, ai ƙarya kake, ka ji tsoron shi. In za ka zagi mutum sai ka bagai a gaban shi, in ka kai shege ko? To da sai su bari in sun haɗu su a lahira sai su bugi su. Idan za su mutu sai su tafi da bulala a kabarinsu, ce wannan ta dukan sahabbai ne, in sun je lahira. In ma to kai waye ma kai za ka gamu da sahabbai a lahira? Kana zindiki dan shi'a, ina kai ina ganin su? Suna can cikin illiyina, kai kuma kana asfali safina a cikin wuta, ina za ka gansu? Ko labarinsu ka yi sakaji? Allah ya tsare mu. Sai ya ci gaba da cewa wa kadhalika fil iraqi wash-sham wal-hijaz wa jaziyat al-arab, haka duk akwai ire-iren waɗannan kaburbura da ƴan addinin wato fatimiyya, gwamnatin fatimiyuna suka gina a lokacin a iraqi da sham da hijaz da jaziyat al-arab. Thumma tawallal muhimmata ashabu turuq as-sufiyya, sannan ƴan dariqa suka zo suka shiga gaba. Fa humul an alladhina yatazza'amuna ri'ayata hadhihi al-bida'i fi sa'ir bilad al-muslimin, in yan dariƙa su ne kan gaba a cikin waɗannan bid'o'i a ƙasashen musulmai, kamar yadda muke gani a nan garuruwanmu da makamantansu. Amma abun farin ciki shi ne a ƙasar Saudi Arabia su sun bi su rushe gaba ɗaya ire-iren wannan kaburbura. Da a kuma ƙabartar Baqi'a akwai irin waɗannan abubuwan, akwai kaburburan da aka ware cewa nan na Ahlul Baiti ne, aka musu rumfuna, aka musu fenti da makamantansu. Da aka zo aka ba gwamnatin musulunci ta Ali Saud, duk aka bi aka rushe duk wani wata ƙubba a ƙasar Saudiya sai da aka rushe ta. Aka yi ta kuka, ana jin haushi, ana jin takaici a duniya cewa wai an rushe wuraren tarihi. Waɗannan wuraren kafirci ne, ba wuraren tarihi ba ne, wajibi ne a rushe su. Aikin annabawa ne, aikin malaman tauhidi ne, rushe wuraren da suke da kaburbura waɗanda aka maida su wuraren bauta. Shi yasa ba za mu gushe wannan maimaita wannan magana cewa gwamnatin jihar Sokoto da sarkin musulmin Najeriya ya kamata su dauki mataki na rusa wuraren hubbaran dan hodiyo a garin Sokoto wadanda aka maida su wuraren bauta a yanzu da muke magana. Haka gwamnatin jihar Kebbi da sarkin musulmi na Gwandu su dauki matakin rushe wuraren hubbaran su Abdullahi Gwandu wanda ke garin Gwandu. Waɗannan wuraren kaburbura ne na bayin Allah mujahidai malaman musulunci wanda suka yi yaki da bid'a da kafirci da maguzanci suka kwanta suka mutu. A yanzu kuma jikokinsu da al'umma bayansu sun zo suna irin waɗannan bid'o'in da kafircin da a rubuce-rubucensu da ayyukansu sun hana, kuma yanzu suna yi ne da sa hannun gwamnati. Don ka je ka ga na Sokoto an maida shi tourist attraction, wato wurin da ke jan hankalin baƙi masu yawon shakatawa. An katange, an yi fenti, an yi mishi ma'aikata, yana da jami'ai masu aiki a wurin, yana da masu gadi, yana da ofisoshi na ma'aikata, akwai wuraren cin abinci da wuraren zama da hutawa. Sannan kuma ga inda zaka shiga wurin kabarin, an gine, an yi kamar Ka'aba, an yi rubuce-rubucen ayoyi da hadisai, an saka farin yashi, an yi tiles din gefe da wane ne. In ka je ka gani abun gwanin ban mamaki. A cikin kuma kabari ne na bayin Allah. Zaka je ga mutane musamman Fulani, jahilai da sauran waɗanda ba su san mutuncin aƙida ba, suna zuwa suna roƙon waɗannan kaburbura. Wannan kafirci ne. To kuma gwamnatin Sokoto ta musulmai ne, garin Sokoto garin musulmai ne, garin malamai ne. Yadda zare yake da tarihin malanta fa, haka Sokoto take tarihin malanta. Ina fata mun san wannan jama'a. Sannan ga Jami'ar Usman Dan Hodiyo, jami'a ce da aka gina ta don ta wanzar da ilimin Dan Hodiyo, ba jami'a ce irin jami'a ABU da take wanzar da ilimin Ingila ba. Ya kamata mu san wannan. Tana da gaskiyan jami'a take da orientation na musulunci. In ba yanzu da abubuwa suka lalace ba, da in za a yi admission a Jami'ar Dan Hodiyo, daga cikin criteria na admission mata, to a ga hotonki da hijabi tukuna jikin form ɗinki, ana ganinki ba hijabi ko za mai da ke gefe. Kina zuwa registration, a ganki kin shiga banza, sai a yaga admission din a ce a'a, ko kuma a ce to wannan ɗan musulmi jahila baki san addini ba, an canza miki ki koma Islamic studies, yake koyi addinin Allah, ba za ki economics ba kuma ko mathematics ko engineering. Haka suke yi da, saboda suna da ruhin addinin musulunci, kuma dukkanin kwasa-kwasansu za ka ji akwai wani abu da ke da alaka da musulunci a cikinsu. To ya kamata Jami'ar Dan Hodiyo ta Sokoto da Center for Islamic Studies, wanda cibiya ce ta binciken musulunci a Dan Hodiyo, su ba gwamnatin Sokoto shawara, da sauran malaman ƙasar Sokoto su taru su ba da shawara a malance cewa wannan abin da yake maguzanci ne a hana shi. Ba daidai ba ne, ana ji ana gani mutane suna asara imaninsu. Wannan bala'i ne a cikin al'umma musulmi, jama'a ba daidai ba ne. To haka kuma akwai wasu garuruwa ire-iren waɗannan. Wannan dai ya fi shahara a nan ƙasar daga Yola da Gombe da sauran ƙasashen Fulani har maƙwabta daga Togo da Niger da makamantansu. Za ka ji Fulani fa suna tahowa ta Kanas ta Kano suna zuwa ziyara wannan wajen. Wannan maguzanci ne. Allah Ubangiji ya tsare mu. To malam ya ci gaba da cewa, wa kadhalika maqabiru kathira li asma'i rijalin ma'rufina. Hakanan akwai makabartu da yawa waɗanda suke amsa sunayen wasu mutane sanannu. Kad ulima annaha laysat maqabiruhum, waɗanda an san waɗannan makabartun ba makabartun su bane. Fa hadhihi al mawadi'u laysat fiha fadila asla, waɗannan kaburbura sam ba su da wata falala da dai. Wa ina ita kadal jahiluna anna laha fadila, koda ko jahilai sun riya cewa kabarin nan na da falala, to bai da wata falala. Allahumma illa an yakuna qabran li rajulin muslimin, yace sai dai in ya kasance kabarin wani mutum ne musulmi. Fa yakunu kasa'ir quburil muslimina, to matsayin shi kaman matsayin sauran kaburburan sauran musulmai. Laysa laha min al khasisati ma yahsibuhu al juhal amma bai da wata falala ta musamman da jahilai suke riyawa. Ma'ana kabarin musulmai yana nan a matsayin kabarin musulmai, suna da alfarma a matsayinsu na gidajen musulmai. Ba za a tone su ba, ba za a hura wuta a wajen ba, ba za a rusa su ba, ba za a taka su da takalmi ba. In an shiga za a musu sallama, za a ziyarce su, a yi musu addu'a da makamantan abubuwan da suka tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To yana da wannan falalar da ta tabbata a ainihin sunna, amma wata falala ƙari akan wannan, to babu ita. in kanat al-qubur as-sahiha la yajuzu ittikhadaha a'yada, yace duk da yake fa kaburburan waɗanda suke sanannu bai halasta a maida su wuraren biki ba, kabarin wani an san shi ne to bai halasta a maida shi wuraren biki a ce duk mako ko duk wata ko duk randa rana haihuwarsa ko rasuwarsa ta zagayo sai an je an taru a kabarin an mai adda ko an je an taru an yi wani abu a kabarin an zuba fulawoyi an hura wuta an saka turare an kewaya duk wannan maguzanci ne jama'a. Kaburburan bayin Allah na gari da kaburburan sauran bayin Allah musulmai babu laifi duk lokacin da mutum ya samu dama ya kai musu ziyara ya musu addu'a, duk lokacin da Allah ya baka dama zuwa makabarta ka je kai musu ziyara kai musu addu'a, sannan kuma wannan ya baka dama tuna lahira ka tuna cewa kai ma nan kanufa, wannan sunna ne wannan addini ne. Amma a ware wani kabari ko da sananne kabarin wane ne a sanya mishi wani biki na musamman na mako mako ne ko shekara shekara ko zagayowar ranar mutuwarsa ko ranar haihuwarsa ko zagayowar ranar da yayi wani abu sananne a ce to bari mu tafi kabarin wane tunda yau juma'a ce mu je mu ziyarce shi wata juma'a ma mu je ko wani watan, wannan ba daidai bane. Ballantana kuma irin abin da yan bid'a suke, in za a tafi sai a tafi da turare a je a hura wuta a cikin kasko a sanya turare a wajen, mujarradin zuwa da wutar shi kanshi bid'a ne, sannan sanya turaren ko a siyo abin nan roses a samu fulawoyi inda yan shi'a suke a cika kwanduna da fulawoyi a je a dinga yaryadawa a jikin kaburbura, abu a fulasce kabari a sanya mishi tiles a sanya mishi jan ainihin wato bulo ko a sanya farin yashi ko makamanta haka, duk wata kwalliya bid'a ce. Ballantana kuma a zo ana ma kabari label, zaga har label suke wa kabari da hoton mutumin da sunan shi da shekarar da aka haife shi da shekarar da ya mutu, wasu ma har da lambobin waya na jikokinsa ko magadansa, kowa ya gani anan da aka rusa wuraren shi a irin wannan suka dinga yi label fa yake inda ka san passport jama'a komai da akwai a ciki, wannan duka ba daidai bane. Hatta da irin wannan alama da ake sanyawa a kaburbura waɗanda ake sanyawa na sunayen mutane gama garin alama da suna jiki, sai da malamai suke magana akan cewa makruhi suna da ake sakawa kabari wani dan wane yara suka za lokaci kaza, saboda al'ada kafirai in ka je makabarta kafirai haka za ka kowace ainihin wato kowane kabari da irin wannan kai su baya ma fa ga wannan fa yanzu kafirai a kasashen da suka kafirci ya girmama kamar China makabarta ta waye gari ta zama museum ne, kasan ba sa rufa gawa haka da ake rufewa suna yin abun nan ne cremation, ana tattara gawa ne a kona ta a kona sai a zuba toka a wani abin nan haka wani mazubi a aje sai a zo an yi daki haka duk an yi mishi kanta kanta kala daban-daban ta gilashi kowane mazubi da aka zuba toka wani sai a aje sai kuma a kawo wani littafi duka tarihin mutumin ne sai a aje, ana zuwa ziyara ana kallon tokan ana kallon kuma littafin tarihi. To wasu kuma waɗanda su kuma suna rufewa din irin yadda ake rufewa a makabarta, su ma suna da museum wanda ake aje hotuna da littafai na tarihi da ragowar kayan mutane, sai a je aje hular wani a ce ga hular da yake sakawa wani ga rubutun hannunsa wani ga gilashin farfesa ne ga gilashin da yake katu da shi da an aje a museum din, maimakon mutane su je su ga kaburburan su tana lahira sai su shiga wannan museum din suna biyan kuɗi suna kallon asar na mamata, duk wannan maguzanci ne shi yake shigowa cikin mu a hankali. Da haka jama'a sai mun yi hankali da asalin matsalar littafin nan ke magana akai ita ce mene, matsalar kwaikwayo tunanin duk abin da kafirai suka yi to ya za a yi mu samu bashin din shi a musulunci ba daidai bane. Allah ubangiji ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa wa in kanatil qubur sahiha la yajuzu ittikhadaha ayadan wala an yuf'ala ma yuf'ala inda hadhihi alqubur almakdhuba, kuma bai halasta a dinga aikata abinda ake aikatawa a gun waɗannan kaburbura na ƙarya, bai halasta a je a aikata shi akan kaburbura na gaskiya ba. Aw takuna qabran li rajulin salihin ghayr almusamma, ko kuma kabarin na iya kasancewa kabarin wani mutum ne na kirki mutumin ƙwarai amma ba a san ko wane ne shi ba, fayakunu min alqismi athani, zai zama cikin kashi na biyu da za a zo a magana a nan gaba. ومن هذا الباب ايضا مواضع يقال ان فيها اثرا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او غيره. مالن يا ci gaba da cewa daga cikin ire-iren waɗannan wuraren akwai wuraren da ake cewa burbushin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ko shi ko wani sa wa yudaha biha maqamu ibrahim alladhi bi makkah ana gwada waɗannan wuraren da maqama ibrahima wanda ke kasar makka a ka'aba wannan wuri da sayyidina ibrahim alaihi salam ya sanya kafarsa ya hau kan dutse sa'ad da suke kokarin gina ka'aba shi da dan shi isma'ilu ko wa idhar fa ibrahim alqawaid min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna to wannan wurin shine allah ubangiji cikin hikimarsa sai yasa sai abun nan foot steps din sa foot imprint na kafarsa sai fita a jikin dutsa ya lotsa kamar mutun ya taka tabo to shine gayi nan wannan dutse yana nan har yanzu a wurin akwai wani dan mazubi da zaka ga an wani dan akwaku haka gayi nan kamar wani show glass an rufe a ciki ba zaka gani ba an kale ka da can an ce a fili yake to amma mutane sai suka dinga yin abin da ba shi kenan ba a kan shi shi din kanshi ba yi da wata falala ta ainihin da aka yi assigning to it kamar yadda aka yi assigning falala misali ga Hajar al-Aswad ba yi da ita kaga Hajar al-Aswad dutse ne daga cikin aljanna haka yabo a cikin hadisi kuma da fari ne kal kamar azurfa haka ya tabbata ko amma yana ta yin baki ne saboda zanaba mutane ya zama haka shi ya da wannan falalar sumbanta sa ibadaci amma wancan kawai yana daga cikin ayoyi ne kawai kamar yadda Allah ya ambata cewa fi ayatin menene bayyinatin maqama ibrahim akwai alamomin dayanta Allah da hikimarsa da jabrutinsa bayyanannu da za ka gani a ka'aba daga cikin su akwai maqama ibrahim iyaka ta kenan babu laifi dan mutun ya leka ya gani ya kalla ya tuna wannan aya ya ma Allah tasbihi amma yadda mutane suke har yanzu je suna shafa wannan gilashi suna lekawa suna runguma shi duka wannan ba daidai bane to baya ga yin wannan kuma sai mutane su koma wasu wurare can daban sai su dinga yin irin abin da ake yi ma wannan maqama Ibrahim din shine yace suna mudahat da shi da wancan wuri na ainihin wato wanda aka ce wai burbushin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kama yaqulu al-juhalu fi sakhratin lati bayt al-maqdis kamar yadda jahilai suke fada game da dutsen nan na baitul maqdis sanda annabi alaihi salam ya je isra'i tafiyar dare da mi'raji hawa sama to akwai wani dutse mun karanta a can baya da aka ce wai wannan dutsen ne manzo Allah ya taka daga nan suka daga sama shi da jibrilu to wannan dutsen yana nan har yanzu a baitul maqdis kamar yadda ake ba da labari mutane suna zuwa wurin suna shafa shi suna yin abubuwa na shirka da bid'a da tunanin cewa dutsen na da wata falala ta musamman min anna fiha asaran min wati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna cewa wai akwai burbushin taka kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin wannan dutse wa balagani anna ba'd al-juhal yaz'amu annaha min wati rabbi subhanahu wataala ibn taymiya yace kai labari ma ya iske ne cewa wasu jahilan suna riya cewa wai takun kafa Allah ne ma ba ma na manzon Allah ba wa yaz'umuna anna dhalika al-athara mawdi'ul qadami suna cewa wannan burbushin da ke jikin dutsen to bugiran kafar Allah ne subhanahu wataala ta'ala Allahu amma yaqulna uluwan kabira wa fi masjid qiblai dimashqa yusamma wa fi masjidin qiblai dimashqa yusamma masjidul qidam asarul aidan yace har ila yau a wani masallaci a gabashin garin dimashqu akwai wani masallaci da ake cewa masjidul qidam a garin dimashqu akwai wani burbushi yuqalu inna zalika asaru qadami musa alaihi salam suna cewa wannan burbushin wannan alamar wai wannan impression din impression ne na kafar annabi Musa Allah ya kara mishi salama da aminci wa hadha batilul la aslalah mala yace wannan barna ce magana banza ce bata da asali saboda mene walam yaqdim Musa dimashqa wala ma haula annabi Musa bai zo dimashqu ba bai zo kusa da dimashqu annabi Musa daga Falastinu tsallaka ruwa ya tafi ina Misra bai biyo hanyar garin dimashqu ba gabaki daya rayuwar shi bata zo nan ba wa kadhalika mashahidu tudafu ila ba'd al-anbiya aw salihina bina'an ala annahu ru'ya fil manami hunaka haka nan wasu wurare da ake dangantawa wasu annabawa ko salihan bayi ana gina wannan dangantawar ne bisa cewa wani yayi iddi'ain yayi mafarki ya ga manzon Allah a wajen ko ya ga wani mutumin kirki a wajen mutum ne ko zai kwanta bacci kawai sai tashi sai mafarkin cewa ai ya ga manzon Allah a dutsen Kufaina sai kwashi jama'a sai a tafi dutsen Kufaina sai ya ce daidai nan na ganshi a mafarkin nan daidai nan wajen shikenan sai a fara wawashan wajen a fara kwanciya ana birgima ana lasan wajen irin shi ne suke sai a ce an ga in yasi a rijiyar gida kaza ko ya mafarkin ya ga in yasi ya tofa miyo a rijiyar gidan ko ya ga in yasi na alula a famfan suwa ne shikenan sai a karya musu famfo ai ta koko akan ba a karya shi irin wannan dai yana faruwa mun sha ganin shi a kasashen nan jama'a musamman a wannan zamanin da duk abin da ya faru yanzu kaga yana yawo a duniya ko ina jin kowan mu anan zai iya buga misali na abin da ya gani ko ji labari irin wannan an ga inyasi a wuri kaza an ga tijjani an ga abdulkadiri an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko an ga malaika jibrilu wani ne zai mafarki ya fada da gaske ne ya gani ƙarya ike shedani ne ya gani ko me wannan wata matsala ce daban amma da zaran ya fada jahilai kawai sai su gasgata ko kuma wasu ƴan damfara shikenan sai su itikarin wajen su mai da shi wurin sana'a annan dutsen madarkaci aka irin wannan shedancin wasu suka ce wai sun ga wani ruwa wai ruwan zanzane suka ce ma ko ruwan menene shekarun baya sai da malam Sani Yakubu shugaban Izala ya sa aka je aka rushe wajen tukunna sannan aka zauna lafiya amma tururuwa aka dinga yi a wajen tururuwa maza da mata kuma shedan ya riwa mutane wayan an sha ana warkewa daga wata cuta matan nan dake zuwa asibitin madarkaci na yara din nan suka daga kai yaran su suna musu wanka suka fasa ganin likita wurin ya cika hanya ta mutu kwana da kwanaki sai da ƴan Izala suka yi wannan azama wanda daidai ne aka je aka rushe wajen aka hana kowa zuwa tukunna to irin wannan yana faruwa a garuruwa da yawa shine kaje yana bada labari ashe ba sabon abu bane shedan ya dade yana mutane irin wannan kawalwal ne sai ya zo cikin mafarki sai ya nuna maka wani abu cewa ai gashi annabi wane ko wali wane gashi a wuri kaza wa ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam aw rajul salih fil manami bi buqati la yujibu laha fadila tuqsadul buqa'a li ajliha yace ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ganin wani salihin bawa a wani waje baya wajabtawa wajen ya zama yana da wata falala da za a dinga zuwa wajen farko dai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farki mas'ala ce tabbatacciya malamai su yi magana akan ta shine idan mutum ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki tabbas manzon Allah din ya gani eh to shine saboda shedan baya shiga surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma inda girke saka shine tantance wa ka gani shine sai wanda ya san manzon Allah ya san kamannin sa alaihi salatu wassalam kenan sai wanda ya rayu da shi su Anas dan Malik su ainihin Abu Huraira su Aisha su Hafsa su Sayyidina Ali su Hassan su Husaini waɗannan da suka san shi suka rayu da shi su ne idan sai mafarki sun gan shi za su ce aiko na ga manzo Allah mafarki ya ce da ni kaza na ɗaya kenan na biyu wanda bai san shi ba dole sai wanda ya karanta labarin siffofinsa ko kuma in ya ce ya gani ya gaya wa malamai da suka san siffofinsa sai su ce eh wannan lallai shi ne ko kuma ba shi ba ne kuma siffofin gaba ɗayansu suna nan a rubuce ga sunan a Shama'ilul Muhammadiyya na al-Imamu Ibnu na al-Imamu At-Tirmidhi da makamantansu zaka gansu dalla dalla kamanninsa irin mushiryarsa tsayinsa irin kafadarsa irin gemunsa irin kafadarsa gashin kanshi dake zuba irin tafukan hannunsa kai irin yadda yake tafiya duka akwai da haka in ma zo ka ganshi ka fada a zone yake za a gane irin kamannin in ma ka ce ga irin tafiyar da yake ka fada irin tafiyar za a iya ganewa idan ko kaga wani can daban aka ce maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yadda ba sai in ya cika wannan sufufin kamar yadda misali yanzu danka da bai san Abubakar Gumi ba idan mafarki ya ce ya ga Abubakar Gumi ka ce wa ya ka gani sai ya baka labarin wani tsoho ka ji bai kama da Abubakar Gumi ba to ba shi bane ce ai na ganshi cikin court ne da ainihin wata malafa yana rike da taba a hannu ce kai ƙarya kake yaro ƙarya kake ko kuma in ya ce ya ga babanka kakan shi kenan baban naka ya rasu kafin a haife shi kuma limamin juma'a ne da rawani yake fitowa da carbi da kandiri da malafa sai yace mafarki ai na farki na ga Alhaji wani Alhaji Alhajin kamar baba to ya ka ganshi ce ai na ga wani ne da yayi zanzaro yayi aski mai ake ce mishi ciko ko yana rike da wata tsinanniya haka menono a waje ci ƙarya kake shegen yaro ƙarya kake ba za ka dai ya aibata baban ka haka ba saboda kamannin sun saba ko ko mun gane to sai manzo Allah ne ya dadi ka su ce duk abin da ka gani kace manzo Allah ne kawai a yadda wai da suna wannan kauna ce wannan wulakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan baya ga haka da ka ganshi me ya gaya maka dole abinda in abinda ya gaya maka ya dace da shari'ar sa da ya karanta yana raye shikenan ace eh dama wannan abinda ya karanta ne amma in ka zo ka ce ya gaya maka wani abu daban wanda bai karanta ba to ba za a karba ba saboda za a ce a ya saba wa abinda ya karanta yana raye ba zai boye wani abu sanda Allah ya ce ya isar ya ki isarwa ba sai kai yanzu a ƙarshen duniya zai isa maka to tanan shedan ya zo wa ƴan dariƙa da daman su suna ganin akwai yiwuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu a shari'ar sa ya ki gaya masa habbai sai yanzu ya zo ya gaya wa tijjani ko wani shedani a wani ƙauye can cikin Maroko ina fata mun gane wannan wannan duka shedan ne ya riya musu wannan bala'i ubangiji Allah ya tsare mu haka wani bawan Allah mutumin kirki in ka ganshi ru'ya da zaka yi ru'yar salihah da zaka ga wani bawan Allah galibi tafi zuwa ne ma kai dan ta tsoratar da kai akan abin da kake dan ka gyara ba wai dan ta baka wata falala ba dan ya nuna maka ko kuma Allah ya nuna maka bisharar cewa naka da ya rasu shi ya tsira kai ya zaka ka tsira ma'ana ba wai tana zuwa ne dan ta prescribing maka wani abu ba a sai dan ka samu labari ko natsuwa akan su da suka shude sun tsira kai kuma kai kokari ka tsira irin nasu Ibn Qayyim ya bada labari a cikin littafin kudai wabilu sayyib ko kuma wani littafi daga cikin shi ina jin a littafin ainihin wato tariqul hijra ne cewa ya taba mafarki ya ga Ibn Taymiya bayan ya rusu da ya tambaye shi ce kana algawa ta malai za a yi na kuke yace ai muna nan Allah ubangiji ya karbi ayyukan mu ya sa mu cikin illiyin yace ce mishi to ni fa algawa ta malam ce kai kuma ka ci gaba da kokari na ga muqamin ka yayi kusa da na ibn khuzaima muqamin da zaka samu a lahira na ga yayi kusa da an nuna mun yayi kusa da ibn khuzaima to kaga me yace mishi ka ƙara kokari ma'ana ya ci gaba da tabbata akan abin da yake kenan abinda karanta kitabul manamat na ibn abi dunya duk akwai ire-iren waɗannan amma ka ce wai kai mafarki an ce maka ga wata sabuwar addu'a ko wata sabuwar sallah ko wata sabuwar ibada to wannan shedan ne yake riya maka shedan ne zai bude kawo maka bata din da ya ganka batacce ne dama ya kawo maka wata sabuwar bata da zaka bata akan ta kuma ka batar da mutane mafarki baya daga cikin usul na karban shari'a baya daga ciki amma ya daga ciki abin da ake isti'nasi da su wanda an gani alkhairi sai a ji dadi in an gani sharri sai ai addu'a a nemi tsari dan manzo Allah cikin hadisi inga tace yana cewa mafarkin mumini ɗaya ne bisa 40 na annabta ma'ana annabta 40 bisa 40 gaskiya ce to mafarkin mumini kuma ɗaya bisa 40 gaskiya ne Allah zai nuna mumini wani abu na gaskiya wanda zai zama yana da alaka da ainihin wato gaskiya da ta bayyana a nan gaba ko da ta wuce in an zo can wani waje za a yi magana akan mafarki insha Allah a cikin littafin Zadul Ma'adi zamu kokari insha Allah lokacin mu ƙara bayani akan haka insha Allah na'am suna ci gaba da yi mun karanta anan cewa suna ci gaba da maganganu bayan wannan maganar da aka mishi na tarba ne to daga nan kuma inda suke rayuwa ruhun su suke rayuwa baka iya istibadin su wasu maganganu Ibn Abi Dunya ya kawo a cikin Kitabul Qubur ire-iren waɗannan kusoshi da bayanai da makamantan su babu mamaki su gaba da yin magana ba wanda zai istibadin cewa bayan wannan magana kuma komawa suke su shiru gaba daya wata gida a cikin irin tsarin rayuwa ta barzahu akwai wani abu da ke faruwa tsakanin su wallahu ala na'am aikin ka za a markaɗe shi zama mutum kyakkyawa da zai zo ya dinga fira da kai eh kaga amma kuma shi ai ba irin sauran arwah din bane shi yana magana kamar tsakankanin su mamatan ko a ce za su ci gaba da wata tattaunawa bayan nan babu mamaki wallahu alam Allah ya sa mu dace da yace a na'am kadalika sai ce wa tattakhadhu musallan sai a maida kuma wurin da akai mafarki an ga wani annabi ko wani bawan Allah a maida shi wurin ibada ba bi ijma'il muslimina, muslimai sun yi ijma'i akan haka ba daidai bane. Wa inna ma yuf'alu hadha wa yaf'alu hadha wa amsaluhu ahlul kitabi, kirista yahudi da nasara sune suke yin irin wannan. Wa rubama sawwara fiha suratan nabiy sallallahu alaihi wasallama, wani lokaci ma sai a zo sai a sanya hoto, a aje wani hoto a ce ai wannan hoton manzon Allah ne ko wani annabi daban, aw rajulus salih ko wani ainihin mutumin kirki, aw ba'da abaihi ko wani bangare na gabobin mutumin kirki, mudahatan li ahlil kitabi, kamar yadda kirista suke. Ma'ana sai a zo a aje hotuna kamar yadda muka ambata, a ce ga hotunan mutanen da ke cikin wannan kabar, ko a zana ko a dauki hoton su wanda suka aka san sun dauka suna raye sai a aje da makamantan su. Kama kana fi ba'di masajidi dimashqa masjidin yusamma masjidul kaffi, kamar yadda a kasar dimashqu aka samu wani masallaci da ake ce mishi masallacin tafin hannu, masjidul kaffi. Fi timsalu kaffin yuqalu, akwai hoto da aka zana na hannu ana cewa wai innahu kaffu aliyin ibn abi talib karramallahu wajhahu, cewa wai wannan hannun sayyidina ali dan abu talib ne Allah ya girma fuskar shi. A kasa sai malam yace fil matbu'ati radiyallahu anhu wa huwa aula, a cikin bugun rubutun bugun inji na wannan littafin a daidai nan wajen sai aka ga cewa aliyun radiyallahu anhu, maimakon karramallahu wajhahu, sai malam yace kuma shi yafi dacewa da a faɗa, domin shine abinda Allah ya faɗa game da sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka, babu inda Allah ya prescribing cewa a dinga cewa wani sahabi karramallahu wajhahu, maganganu ne marasa asali cewa ana faɗan haka ne wai saboda wai sayyidina Ali wai mahaifiyarsa sanda take dauke da shi a cikin sa baya barinta ta zuguna ta gaida gunki, gunkin da ake gaisarwa a kasar Makka wanda duk mutane ke mai sujuda, wai ita idan ta zo yin sujudar to kawai sai ta ji ta kasa yin sujuda, saboda wai yaron yana yin kabe kabe a cikin ta yana ta sujuda. To na farko tukunna waye ruwaito wannan, sannan waye kadara ya faru, waye sanashe su cewa ba wai kawai damuwa ce irin ta mai ciki wahanan ala wahanin ki hana ta sunkuyo ba, waye sanashe su, shin waye sanashe su cewa yaron da ke ciki har yana da wa'ayu, yana da consciousness akan cewa to yanzu an zo gaban gunki kuma ni mai tauhidi ne ba zan bari ta sunkuya ba, waye sanashe su wannan. Idan da wannan zai faru ga sayyidina Ali fa min babu aula ya faru ga mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi dai kawo tauhidin tan asali go, amma ba a ce a faru ga mahaifiyar manzo Allah ba haka ba, ba a ruwaito wannan ba, da haka wannan kawai soki burutsu ne labarin da ne da na yanzu, kuma mun gane wannan. Kuma inda ya faru shikenan, to daga nan sai Allah ya ce to aliyu a dinga ce mai karramallahu wajhahu, duk babu wannan asalama hasali ma wannan nakasta shi ne, dan ga abinda Allah ya ce akan shi da shi da sauran sahabbai, laqad radiyallahu anil mu'minina, Allah ya yadda da mu'minan nan suwa ne kenan, sune ashabu bai'atir ridwan ko, Allah ya ce ya yadda da su gaba daya, sayyidina Ali na cikin su bit tawatur yana cikin su, hasali ma shine sakataren rubutun sulhu, ba haka bane jama'a, Allah ya ce ya yadda da su, daga nan duk aka zo kan sahabi sai a ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu, sai wasu kawai su ce a ware shi a ce karramallahu wajhahu. To me ma'ana addu'a karramallahu wajhahu? Mun dai san ma'anar yarda Allah ita ce Allah ya yarda da ayyukansu, Allah ya yarda zai ba su aljanna, Allah ya yarda duk abin da suka yi, Allah ya kauda kai akan kurakuransu, Allah ya sanar da duniya duka yana son su, sabanin sauran mutane waɗanda idan Allah ya so su sai dai ya gaya mala'iku kawai, mala'iku ne Allah zai gaya musu cewa ina son wani, ba za a yi wahayi a ce ana son ka ba, inna ma idan Allah ya so mala'ikun nan su ta wannan tadin su ma suna kaunarka har kaunar ta shigo duniya, amma dai babu wahayi da za a kare cewa an yarda da wani. Wannan wata khisisa ce ta sahabbai su kadai, to a bar kowane sahabi a cikin wannan alfarmar da Allah ya mishi, haka cewa alaihi salam aliyu alaihi salam fatima alaihi salam hasan alaihi salam husain alaihi salam da makamantansu, wanda za a gansa a cikin sahih muslim da sahih bukhari, waɗannan an tabbatar da wasu daga cikin masu ra'ayin shi'a ne, daga cikin nusakhu masu kwafe da tattafai su ne suka dinga saka wannan alaihi salam alaihi salam da, amma ba haka yake daga asalin makarantar bukhari ba, ina fata mun gane wannan. To haka wannan ma akwai yiwuwar wani mai kwafewa ne kawai ya saka, saboda abin ya shahara a bakin mutane, har wanda ake cewa ahlus sunna zaka ji wannan a bakin su, biduni wa'ayin, ba tare da sanin da consciousness akan menene gravity din magana ba, ba sama anata ba, kawai fada ake ana ganin wata falala ce ta musamman ga sayyidina Ali. Da kai idan an zo sayyidina Ali a ce radiyallahu anhu jama'a, kowa a ce mishi radiyallahu anhu daga cikin sahabbai, Allah ubangiji ya yarda da shi, Allah ya ƙara yarda da shi, duk abu ɗaya ne an fassara. Sannan jama'a, irin wannan abun da ake yi na sanya ainihin hotunan mutane ko hotunan wasu bangarorin jikinsu, kamar a ce portrait na ainihin passport ko wani abu makamanta haka a masallatai, har yanzu a kasashen Larabawa suna yin su, musamman kasar Sham din. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya gafarta mishi, na da littafi musamman akan haka mai suna Tahdhirus Sajid min Ittikhadhi Al-Quburi Masajid, ya bada labari a muqaddimar cewa gani yayi a kasar Sham, kasar Dimashku, tunda ya rayu a kasar, ana irin wannan bid'a, sai mutum ya gina masallaci, idan ya mutu sai a zo tsakiyar masallacin sai a tona kabari sai a birne shi, sai kuma a sanya hoton shi a cikin masallacin a ci gaba da sallah. Haka ake suna nan birjik haka a kasar Dimashku. Yayi ta wa'azi a kai, yace wasu suka gyara, wasu kuma suka gyarawa, akwai wuraren da aka rushe masallatan ko kuma sai a kwakule kabarin sai a je sai a rufe abin nan daban, har sai da ta kaima ya rubuta ainihin wato nasiha zuwa ga ministry na auqaf, ministry of endowment, ma'aikatar kula da waƙafi da malamai suke yi da masu kuɗaɗe suke da masallatansu, cewa ya kamata wannan ministry ta kula da wannan matsala. Yace alhamdulillah kuma an samu wasu daga cikin ma'aikatan wurin ahlus sunna ne, salafiya ne, sun ba da muhimmanci, sai da aka bi duk masallatan da aka san suna da wannan matsala aka bi aka yi waɗannan gyararrakin aikace. To kaga abinda ake so kenan, ake fata majalisar dokokin jihar Sokoto da Kebbi su yi irin wannan, ko kuma hukumar kula da ministry of tourism ne, ministry of wane ne, kowane ne mas'uli, babban limamin Sokoto ne, a dai samu wani mutumi da zai zama shine sanadiyan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, a dakatar da wannan bid'a ta ainihin wato maguzanci da ake a kabarin waɗannan bayin Allah su dan hodiyo da su Abdullahi Gondo, Allah ya gafarta musu. A takeice jama'a, wannan shine bayani dangane da karramallahu wajahu, ba kalma ce tabbatacciya ba, a karanta littafin Mu'jamu Manahil Alfazi na ainihin Malam Bakar Abu Zaid da ɗayan na ainihin Malam Usaimai wanda aka rubuta hatta hadamallahu zalikal wasana, haka aka ci gaba da yin wannan, aka ci gaba da ganin wannan gunki na zanen hannun da aka ce wai hannun Sayyidina Ali ne, har Allah Ubangiji ya halaka wannan, aka nemi wannan gunkin aka rasa, wato aka cire shi aka yar. Wa hadhihi al-amkina kathira mawjuda fi akthar al-bilad, yace waɗannan ire-iren wurare suna nan da yawa a mafi yawan garuruwa, kuma garuruwanmu da akwai su. Wa fil Hijazi, haka nan a ƙasar Makka mawadi'u, akwai wurare ka gharin an yaminit tariqi, kaman wani kogo da yake hannun dama ta hanya. Wa anta zahibun min badarin ila Makka, idan kana daga Badar, daga filin yakin Badar, in zaka je Makka ta hannun dama, a zamanin su kenan. Yuqalu innahu al-gharul ladhi kana fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, an ce wai wannan kogon, wai shine kogon da Annabi alaihi salatu wasalam da Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu suka kasance a ciki. Wa annahu al-gharul ladhi dhakarahu Allah fi qawlihi ta'ala, kuma shine kogon da Allah ya ambata a cikin fadin sa da yake cewa saniyas naini idh huma fil ghari, dayan mutum biyu sa'ad da suke cikin kogo din nan. Wala khilafa bayna ahli al-ilm an al-ghar al-madhkura fil qur'ani inma huwa gharun bi jabal thawr qaribun min makkah ma'rufun inda ahli makkah ila al-yawm, yace babu sabani sam tsakanin malaman musulunci masana ilimi akan cewa kogon nan da aka ambata, fil ghari da aka ambata, wani kogo ne sananne a Jabal Thawrin kusa da Makka, wanda mutanen Makka sun san shi har yau din da ake magana, yau din shekarar su da kuma yau din yanzu din nan kowa ya san kogon a kasar Makka. In ka je kana son gani, zaka iya zuwa ka je ka gani, gani kawai dan gani ka kashe kwarkwatar idanka, ba dan akwai wata ibada da ake a wajen ba. Malam Usaimin a daidai wannan wajen da yake sharhi yace ya halasta a je a gani, babu laifi akan halasta, yace amma duk mutumin da yake jagora a cikin al'umma ko limami ko mai karantawa, to ka a ganshi yana aikata irin wannan, ce domin ganin ka kana yi sai ya dauka, sai ya sa jahilai su dauka a to ayi ibada ne, matan da mun ga malam wane ma ya je, sai su dinga zuwa duk mako ko duk shekara ko duk umara ko duk aikin haji, ba daidai bane. ina fata mun gane wannan domin a tafarkin salaf bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan wajen ya je Madina da bayan kuma an ci Makka da yaki ta zama kasar musulunci har zuwa shekarun farkon musulunci masu falala ba a samu a tarihance sahabbai da tabi'ai da na bayan su sawa'un ƴan Makka ne ko baki ne ba a samu suna tururuwa zuwa kallon wannan wajen yanne kenan ba abun kallo bane ma ashe asla ko mun gane da sai a samu a labari cewa duk wanda yazo kasar Makka da sunan aikin haji ko bako da yazo neman karatu ko ya hijira to abu na farko da zai fara yi sai a ji labarin gashi suna zuwa suna kallon kogon da Allah ya ambata cikin ainihin wato Qur'ani ba wanda yaje ambata ko wani yace bari yaje ya shiga yaje ya sa annabi suka ji duk mutane suna yin wannan wata fa sai mutum yaje ya shiga sai ya kwanta sai ya ce nan su manzo Allah suka kwanta kai kaza 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 duk wannan shedan ne ke riyawa mutane abubuwa jama'a to kuma akwai ƴan tasi wanda su kuma abinci suke nema da agent mu dan waifuna su ma jahilai ne irin mu muna neman abin bid'a su kuma suna neman kuɗi da haka dama da sun za su dinga ce maka ziyara ziyara hajji ziyara ziyara shikenan su tattara ku su cika mota su sai ma za su kai ku Allah Allah yake ya aje ku ku bashi abin da za ku bashi ya dawo ya dauki wasu ba ruwan shi in kun ga dama ma ku yi ridda ba abin da ya dame shi kuɗin shi kawai yake nema kasashen Saudi Arabia kasashen tauhidi suna kokari wajen hana wannan abubuwan amma akwai mutane masu taurin kai haka in ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga mutane suna wannan taurin kan suna korafi da kunne na ji wani yana cewa annabi ai na kowa ne kawai waɗannan wahabiyawa sun zo sun tara kabarin manzo Allah sun hana mutane sakewa ai annabi na kowa ne ai ba nasu bane su kadai wallahi da kunne na ji wani da Hausan kasan mu yana faɗa wannan magana a gefe a cikin masallacin yana jin haushi yazo bai bid'a an hana shi haka baka ga mutane sun zo da takarda laiha list haka na ƴan uwansu da jikoki da ƴan uwa da dangi da mutanen garin su kaji mutane ya ce ya rasulullahi inna fulana ibna fulanin ya qara'u alayka salam wa fulan wa fulan wa ita lissafawa wasu ma da yaren da baka ji zaka ji wani da larabci wani da turkiyanci wani da kowa da yare da iri iri amma zaka fahimci fi da jumla ga abin da yake isarwa zaka dinga jin kalmar salam salam kamar indiyawa suna yawan yin wannan mutanen afghanistan mutanen ainihin iran hadith bila haraj iraqiyawa ga sunan jajaye zaka gansu ka dauka wai suna da ilimi sun fi mu majahilci mafi yawan su in za ka ko sallah ba su iya ba sallah wannan abin da aka doyi duniya wallahi wani bai iya ba Allah shi kyauta malai ya ci gaba da cewa fa hadhihi albuqa'u allati yu'taqadu laha khisisa ka'inatun ma kanat yace waɗannan wurare waɗanda ake cewa wai suna da falala ko a ina suke ko a ina suke fa inna ta'zima makanin lam yu'azzimhu shar sharrun min ta'zimi zamanin lam yu'azzimhu ka sani da cewa girmama wani wuri wanda shari'a bata bashi girma ba yafi bala'i da sharri ga musulmai fiye da girmama wani lokaci da shari'a bata bashi girma ba fa inna ta'zima al-ajsami bil ibadati indaha aqrabu ila ibadati al-awthan min ta'zim az-zaman domin girmama wasu jiki kabarin ai kaga jiki ne concrete abun nan ne material ko to girmama wannan wurin da bashi daraja da tsuguna mishi da rankufa mishi da jin tsoro a gaban shi yafi kusa da bautar gumaka fiye da girmama wani zamani domin gunki abu ne ajiyayye kuma kabari shi ma abu ne gashi ajiyayye kaga sun yi kama da juna kafare na zuwa gurin gunki suna rankwafawa su yi roƙo kuma duk inda suke suna jin tsoro suna jin girmamawa da neman yardar wannan gunkin sai aka waye gari musulmai su ma suna haka wannan yafi matsala fiye da girmama wata rana ko wani lokaci hatta innahu yambagi tajannuba salati fiha dan haka ma yake ya zama wajibi mutum ya kula ya nisanci yin sallah a kusa da inda wannan wurin yake wa in kana almusalli la yaqsudu ta'zimaha ko da kuwa mai sallar baya nufin yin sallar dan girmamawa ya zama kawai haka nan ittifaqan coincidence ne kawai ya ja ka za ka yi sallah kusa da hubbaran wani shehi to kar kai gara ka jinki da sallah haka je ka samu wuri daban kai la alla yakuna zalika zari'atan ila takhsisaha bi salati fiha dan kai zama wannan dalilin kuma nan gaba a dinga kebance wurin da sallah kama yunha anis salati indal qubur al muhaqqaqa kama yadda aka hana yin sallah a gun kabari tabbataccen kabari to haka kuma aka hana yin sallah a gun wurin da aka riya cewa kabari ne to kai ka san babu kabari a wurin sai kaka ce a tunda babu kabari ai babu matsala game da yin sallah bar kawai yin sallah ta a'a karkai sallah wajen saboda yin sallah zai bude ma sauran jahilai kofar yin wannan ibadar su kuma da tunanin suna girmama wajen ne za su ga kamar kai ma kai ne da girmama wajen wa in lam yakunul musalli yaksudu salata li ajliha koda ko mai sallah bai yi nufin yin sallah dan wurin ba wa kama yunha an ifradil juma'ati wa sarara sha'bana bisawmi kamar yadda aka hana ware ranar juma'a da ƙarshen sha'banu da azumi mun karanta wannan a baya ko wa in kana sa'imu la yaqsudu takhsisa bidhalika as-sawm koda kuwa mai warewan bai nufin yin azumin dan ware wannan rana ma'ana karka ce ni ba ina yin azumi da nufin ware juma'a bane ni ba ina yin azumi da nufin ƙarshen sha'bana bane ai ni ba asabar nake wa azumi ba ni arafa nake wa azumi ba mutane sa faɗa irin wannan ba to ko ka faɗa irin wannan baka fita ba dan bai yiwa ka falla mutum mari ka ce ni ba marinka ne ni yayi ba susa nake maka ina ma susa ne a kuma to bai yiwa kai wannan ko ko ka zagi mutum ka ce a ai salati nake maka bai yiwa ina fata mun gane wannan fa inna ma kana maqsudan bit takhsisi ma an nahyi an zalika yunha an takhsisihi aidan bil fa'li dan duk abin da ya zama asali ana nufata shi da kebancewa alhalin an hana kebancewa to ana hana kebancewa a aikacin aikin kawai ana hanawa duk abin da yake an hana a kebance shi da wata falala to yin aikin da zai dace da kebancewa ko da babu niyyar kebancewa a zuciyarka to an hana ko mun gani an hana kebance rana asabar ko juma'a da azumi ko karshen sha'ban to wanda zai ce bari yayi azumin ba da niyyar kebancewa ba shi ma an hana shi وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرس هار فانهار به في نار جهنم يتي مي يفوانا كمادا مسلاتن ضرار مسلاتن أينهن توتروا الذي أسس واند أكا كيراشي على شفا جرس يزم ينا أكا كيراشي أينهن أبسا غابر سلوبين gabar ainihin santsi wanda take mai fadawa hare wanda take rugurgudajjiya mai fadawa fanhara bihi fi nar jahannam wanda kuma da zaran na cikin shi sun fada cikin jahannama za su fada masjidud darar da ake ishara anan shine masallacin da waɗannan mutane munafikan garin Madina su ainihin Abdullahi dan Salulu da su ainihin Qaisu mai sunan shi mai jaki din nan suka gina suka gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yazo ya sa musu albarka manzo Allah ya musu alƙawarin zai zo ya musu sallah a wajen amma ya tafi yakin Tabuka kafin ya dawo a hanya aka saukar da waɗannan ayoyi cewa kar ya sake la taqum fihi abada kar ka sake da dai duniya ka je ka shiga wannan masallacin la masjidin usisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi masallacin da aka gina ainihin wato tun ranar farko dan tsoron Allah wannan masallaci shi yafi cancanta ka je cikin shi kai ibada to wannan shi ake cewa masjidud dira ya kamata mutane su gane jama'a ba duk sanda akai wani masallaci bayan akwai wani masallaci a wata anguwa shikenan nabi ya zama dirar ba ya kamata mu gane wannan sai in an yi shi da irin wannan manufaci to kuma wannan manufar yanzu waye bayyana ta Allah manzan Allah da kanshi bai gane manufar ba kenan bai gane ba dan har yayi da cewa zai zo ya musu sallah da tunanin cewa masallaci suka yi na gaskiya sai da Allah ya mishi wahayi cewa ba masallaci ne na Allah ba masallacin cutarwa ne da aka jama'a mu kiyaye bakunan mu game da cewa duk wanda ya masallaci a wata anguwa ya zama dira tunda akwai wani sai in ya bayyana da kansa sun ce mun yi da mu raba kan al'umma to sai a musu wannan hukunci amma kawai mujarradin yin masallaci a wani waje kuma ga wani bai hukunta cewa wannan nabiyin durar ne dan shi ma wancan din ba shi ne na farko ba anguwan ka duba shi ma akwai wani kafin shi in haka ne kenan shi ma durar ne masallacin juma'a da za a yi wata anguwa sai a matsa a ƙara yin wani a wata anguwa ya danganta ne buƙatuwa kamar yadda Malam Albani namu Allah ya gafarta mashi yake cewa shi a ganin shi yanzu wannan masallatan suna wakiltar masallatan kowane gari ne ma'ana yanzu ka dauka kamar nan gaskiya lay out to kamar gari ne a irin yadda ake rayuwa a da ya kai girman gari Magume ta kai girman gari Tudun Wada ta kai girman gari Gellesu haka anguwan Kaya dan Magaji anguwan Dankali duk waɗannan a yadda ake da a matsayin garuruwa suke. Yanzu ne da aka samu expansion, urban expansion, sai suka haɗe suka zama anguwanni. To da haka duk waɗannan anguwanni sun cancanta musu masan juma'a a matsayin kamar garuruwa ne. Kuma dan wata anguwa ta yi bai nufin shikenan wai yanzu sun raba kan al'umma musulmai na can. Abinda ake gudu ya zama da gangan mutane su nufaci haka. Wannan abun gudu ne, wannan abun tsoratarwa ne. Wanda kuma duk yake nufata haka ya sani, kuma Allah ya san abin da yake nufi. Kuma a hankali za ta bayyana. Ina fata mun gane wannan. To wannan dangane da masallatai kenan jama'a. Ya kamata mutane su sani har a garin Makka da Ka'aba take akwai masallatai. Har kusa da Ka'aba, in fact akwai masallacin da sai ka rude ma ka bi sallar su ka dauka Ka'aba ne, ashe ma ba Ka'aba bane. Musamman ran Juma'a. Saboda sahun su na matsawa har kusa da Ka'aba. Masallaci ne kuma na musulmai. To haka jama'a, yawaita makarantu ba laifi bane. Makarantun hadda, makarantun boko, makarantun addini, makarantun zauri. Ca nake a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai halaqat na karantarwa. Ga ta maliku, ga ta wani, ga ta wani a lokaci guda. Mun taba zuwa ne su kiyona a cikin su. Ga makarantar maliku a cikin masallacin manzo Allah, ga ta ibnu wani, ga ta ibnu majishun alal misali, ga ta wani. A masallacin Kufa ga makarantar Abu Hanifa, a cikin masallacin ga makarantar da ɗaliban shi suka bude a ciki. Yana raye su Zufar suna da makarantu a cikin masallacin. So ni ban ga wani abin fitina ba jama'a, dan an ce wani ya bude makaranta mai da ta fitina. Ko da kuwa makarantar tana manne da jikin makarantar wani, ba fitina bane. Dan wani lokaci a baya malam ya taɓa magana cewa sulma da aka yi ta budewa a garuruwan arewa su suka jawo yanzu aka samu fina-finan Hausa. Saboda ƴaƴan musulmai sun taɓa shiga makarantu a silmomi, suna kallon fina-finan India. Bayan shekaru 30-40 sai suka fassara waɗannan fina-finan zuwa al'adunsu da yarensu. Sai zama suna yin fina-finan yanzu da Hausa, amma Indiyawa ne. Suna rawa, suna soyayya, suna rigingimu irin na aure da saki da makamantansu, yadda ake a cikin fina-finan India. Wannan menene sakamakon yawaita sulma a ƙasar Hausa? To sai a lokacin ya ce da a ce makarantu ne suka yawaita haka, to da yanzu bayan shekarun nan me za a haifa kenan? Masana, malamai masu ilimi, injiniyoyi, alarammomi da makamantansu. So ashe wannan shine abin da ya kamata mu sa a yi, yawaitar makarantu. Yawaitar makarantu jama'a. Kuma kar mu daina firgita akan cewa wata makaranta za ta kashe wata. Babu wanda ta kashe wata, kowace tana da aikinta. Kowace kuma tana da target abin nan mutane take ba su. Yanzu misali a nan titin gaskiya layout na kuma karantu wajen guda biyar. Ga Albani Science, ga Nana, ga Sardauna, in ka wuce can ga wata hadda nan. Kuma kowace ta dalibai. Kuma har yanzu dalibai ba su kare ba. Har yanzu wannan makarantun ba sai biyan bukatar dalibai da suke zuwa gare su. Har yanzu Albani Science ba ta iya bada admission ga masu bukatar ta. So kenan dan wani ya je nan bakin gaskiya, ko ya je cikin Magume, ko cikin sabuwar anguwa ya bude makaranta da irin wannan manhajin. Abin da ya kamata mu damu shi ne in barna zai karanta. Amma in dai alheri zai karantar, to abin so ne, abin kirki ne. Abin mu ma mu je mu kai mai gudunmawa ne za mu iya. Gaskiya jama'a mu zama masu hankali a cikin maganganunmu. Allah cikin Qur'ani yana cewa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bih. Allah ya aibata mutane masu yayata maganganu. Asalin wannan ayar mutane ne suke tayata cewa ai za mu ci suwana da yaki. Ai mun musu shiri da makamantansu. Allah ya ce a daina duk wani abu da ya zo na aminci cewa musulmai za su samu nasara, ko awul khawfi, ko musulmai suna cikin tsoro su shiga fitina, kar a ji ana yadawa da maganganun banza. Sai Allah ya ce walaw radduhu ila Allah wa ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alima alladhina yastanbituna. Da za su mai da shi ga Allah, a mai da shi ga hukuncin Allah, a mai da shi ga hukuncin manzon Allah, sannan a tambayi malamai da sun yi bayani. Dan al-husn wal qubh, cewa abu kaza mai kyau ne, abu kaza mummuna ne, shari'a ke da alhakin faɗan wannan. Shari'a take cewa zina mummuna abu ne, aure kyakkyawan abu ne, riba mummuna ne, kasuwanci mai kyau ne, gaskiya mai kyau ce, ƙarya mummuna ne. Duka shari'a ta faɗi wannan. To da waɗannan abubuwan da su ake hukunta kyan abubuwa da muninsu, to a ina ne shari'a ta ce buɗe wata makaranta sabuwa bayan akwai wata makaranta mummuna ce? A ya shara ta faɗi wannan. Duk ra'ayin banza da wofi ne kawai na jahilai jama'a, mutanen da ba su san addini ba. Sannan mu gane, dan ka ce kai ɗan salafiya ne, ko ka ce kai salaf ne, bai mai da kai shi kenan wai komai da ka faɗa daidai ba ne ba.
bayan ka zauna jahilci ne kawai ya daskar da kwakwalwarka shiganka cikin yan salafiya bai kara maka komai ba mafi yawan mutanen da suke cewa su yan salafiya ne a cikin wannan kategorin suke mafi yawa ko a ina nayi wannan tahaddin wanda ya jawo shi ya jawo shi mafi yawan mu da muke cewa mu yan salafiya ne wala da jahilci muke salafiyancin nan shi yasa muke samun wannan tasgaran a cikin tunanin mu muna yin tunani kawai emotional bisaraha jama'a ina magana ne akan makarantar malam Musa Mashayi da mutane suke ta hayaniya bude makaranta da akanta nake wannan magana cewa babu kuskure a cikin wani ya bude makaranta a cikin mu babu kuskure ko kada daidai ne kai ma an ka samadi ka gangara ka je ka bude makaranta ka je kanta da alkhairi me ya kace kanta a ciki za ka kanta da qur'ani za ka kanta da hadisi za ka kanta da musulunci me aibi a cikin wannan jama'a me aibi ana jin haushi zai samu kudi ne aibi ne ya samu kudi a cikin arzikin ka zai samu kudi jama'a a cikin arzikin Allah zai samu in ma ya samu din haba jama'a mu dinga zama da hankali mana kafin shi bude makaranta Abu Umar bai bude makaranta hadda ba waye aibata shi akai wasu sun ce wai saboda tayi kusanci da albani me ma'aunin kusanci da ya ake auna kusanci ko nisa har an fara cewa wai makarantar dirar ce an fara fadan haka wai cewa makaranta ce wai dirar jama'a mu ji tsoron Allah abin da zamu dinga fada ko mu san cewa duk abin da muka faɗa wallahi za mu yi account akan shi ranar kiyama mu ji tsoron Allah haka masallacin markazu salafiya na malam Musa Sabi mutane suka dinga ainihin kwanzagwarma akai me ake karantawa a markazu salafiya ba karatun sunna bane ba qur'ani da hadisi bane da fiqhu da makamantan su me aibi a ciki me aibi abin da ke karantawa a ciki ko mutum dole sai in an yi da shi sannan abu ya zama gaskiya sai an yi da kai ne wakilin gaskiyar duniya jama'a wallahi ban so yin wannan magana ba munasaba ce kawai ta kawo ta saboda jahilan cikin musana suna ta yada barna akan Facebook ne akan wane ne wai an yi wa makaranta albani kishiya to idan lazumin haka ne to makaranta albani ai ta tare da Sadona nan ta mutu kishiya kenan ita ma kuma Sadona makarantar musulmai ce abokan mu ne yan uwan mu ne ahlus sunna ne ta fi shekara 25 ga ta nan akwai yaran da suke wurin yanzu medicine suke wasu ma sun gama sai a ce to ita ma kishiya ce kenan kafin ayi albani din nan akwai wasu makarantu ire-iren waɗannan na musulmai a ƙasar nan makarantar albani ba fa Ka'aba bace ba da za a ce wani ya je yayi Ka'aba yana so ya mudahat da gidan Allah babu abin da zai kashe makarantar albani sai in mu muka kashe ta mu da kanmu da irin wannan ƙauyancin da daƙiƙancin jama'a shine zai kashe ta amma target ɗaliban ba ma ɗaya ne da waɗancan ba waɗancan fa wasu ƴan nitsi-mitsin yara ne da aka ce iyayen suna zuwa makarantu su kuma su shiga makaranta ba bari a samu su ne ko su dinga hayaniya da surutu bari a dinga koya musu ko da Fatiha ne sai nake wannan alkhairi ne matan anguwa wasu ba su ma iya tada baƙin da za su iya shiga haya Islam ba su zo na a koya musu wani provision ne na kawo al'umma gyara to ga makaranta a nan wanda su kuma ta ƴan boko ne zalla nana wanda kuma boko yake so ya je kayan shi bana jin wani ya taba ganin cewa nana ta zama mishi matsala ga Nura Dambo makaranta ce kusan komai na nan suke kwaikwaya irin ɗabi'a mu da tafarkin mu daya wani a cikin mu ya taba jin cewa ta zama mishi matsala in fact Mala Albani yana raye ba su taimako yake yi na tunani logistics da tsare-tsare ya kira Nuran shi da kanshi ya gaya mai ayi kaza a daina kaza ga muna jin kiran salon suna jin namu in ka shiga Maguma akwai makarantu in ka shiga cikin Tudun Wada akwai ko ina makarantun fahimta ba su isa ba balantana a ce har sun yi yawa kamar wani ne yana da shagon tela a nan in wani ya zo ya shagon tela can sai a ce wai ya zama mai kishiya shi ne telan farko ko shi ne telan ƙarshe jama'a less realistic akan abin da muke faɗa to amma mutane kawai da emotional kuma shi wanda suke wannan maganganun in ka tambaya shi me yake yi a aikace da yake taimako makarantar albani in yana ganin wannan ya zama kishiya makarantar albani shi me yake yi a aikace ba wani abu da yake aikacin banda zaman banza da gulma kawai ba wani abu da yake wanda za a ce gudumowa ce da yake makarantar albani to ina maka yana nasiha jama'a da sauran yan uwa musamman dalibai don da ake cewa yan darul hadisi cewa jama'a mu ji tsoron Allah kawai wannan muke fara kuma ina ma mafi yawan shugabannin da suke shugabanta ma wajen nasiha cewa su daina jin gulma mu daina bari ƙanana da abokan zaman mu suna kawo mana gulma ai wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya soki wani kar ka sake ka ba da dama din ka maka wannan gulma saboda a cikin hadisi manzo Allah yana faɗa wa sahabbai cewa ku daina zuwa kuna ce min wane yake kaza yake ina so na wayi gari ina kallon kowa da kyakkyawar fuska saboda ɗan adam ne mu akwai abin da duk an ga maka koya ne sai ya tsargu a zuciyarka game da wani duk sanda ka ganshi ko ka ji an kira sunan shi to kawai sai ka ga sai ka ji kawai hankalinka ya tashi sai kuma kaga kana jinkya mishi kana fatan bala'i ta iske mishi wallahi jama'a dukkan mutanen da ake cewa ɗan salafiya ko ɗaliban albani ko ɗan salafiyan zari ya kamata ka gane ɗan uwanka ne a musulunci ko da sabani ya shiga tsakaninka da wannan wata fahimta wannan fa bai fitar da shi daga ɗan uwanka ba bai fitar da shi daga ɗan uwanka ba kuma bai da ɗan uwan da ya kai kuma baka ɗan uwan da ya kai shi tunda aqida ta hada ku kuma wannan sabanin zai zo ya wuce dan ba asali bane shi dole sai kun dawo kun zama yadda kuke ko dai a nan duniya ko a lahira kana sayyidina muawiya abin da yake cewa da karanta aya wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina me yace yace wannan aya za ta aike akan mu da ƴan uwan mu su sayyidina ali in ma ba su shirya ba a nan duniya to a lahira za su shirya dan mu menene kar ya zama wannan dalilin kawai dan wani sabanin fahimta din mutumin da kaga inda aka zaka sa fahimta da shi hatta da matanka da ƴaƴanka da iyayenka kuna sa fahimta da su ya kuke ba hakura kuke da juna ba za a ce dole kowa sai ya dawo ya fahimci rayuwa da ɗaya yake fahimta ne ai ana zamani ne ta'arifu wa tunkir kowa koya kuke da shi sai kaga abin da ya burge ka game da shi mutane kuma sai kaga abin da ya baka haushi to alhukmu lil aglab kawai dan haka za ku zo za ka shirya da dan uwanka a san da kuke fada in kai fadan da hauka za ka ji kunya kamar yadda matanka na gida da ƴaƴanka da sauransu in fada ya hada ku ka je kai hauka za ka zo ka ji kunya a cikin fadan daga baya za ka zo kana da dama abin da kai dan haka kai kauna sadda sadda haka nan kai gaba ma sadda sadda za ta wuce nan darul hadisi jama'a gidan karatu ne wanda duk bai karatu ba yi da rabo anan ya kamata ya san wannan gida ne academic abun nan ne environment ne in kana son ka ci more shi kai kai harkar karatu in ba haka ba in fitina ka zo da ita ko gulma ko tsegumi ko tashin tashina wallahi dole zaka ga duka bari dan ba shine kafa ta bana dan nan ba gidan wuyi bane ba gidan daba bane ba sulma bace ba kasuwa bace makaranta ce in zaka yi hayaniya tafi can tasha ka je kai ta hayaniyarka in ka kawo ta nan zaka yi haka ga duka bari saboda ba shine unwanin ta ba ba shine addressin ta ba daka jama'a ina wa kaina nasiha ina wa ƴan uwa nasiha cewa mu ji tsoron Allah akan duka rigingimin da muke tayarwa junanmu akan wani abu tsillin da bai kai ya kawo ba sai kai je kai ta yada fitina kai ta surutu haka buga a Facebook to wa kake ga yawa kenan kana ga yawa duk duniya cewa kana wani rikici da ƴan uwanka me amfanin wannan me alfanin sa kuma me rikicin in aka bincika sai a ji kai baka ma san asalin rikicin ba ko kuma abinda kake faɗa gaba ɗaya baka gina shi akan gaskiya ba ka zama kamar dan ɗariƙa me ke gudanar da kai kawai atifa emotion hamasa kawai ya za a ce an yi kaza kazan nan shari'a ta ce a yi shi ko ba ta ce a yi shi ba shi ne damuwar ka ba kai dai kawai ra'ayinka bai yadda a yi shi ba to ra'ayi kuma sun saba kuma bai da ra'ayi kai imposing ma wani ra'ayinka a yanzu da muke rayuwa ƴaƴanmu ƙanana zaka ga baka iya imposing musu ra'ayinka wani lokaci sai dai kai barazana ko kai da karfin kawai kai ne a sama da su amma dan dai wai zuciyarsa ta gamsu da ra'ayin sai ga bata gamsu ba ina jin kowa mu zai iya bada wannan misali akan yara kanana in primary school kuma kamantar su kai daliban kamar da kake karantarwa sai ga sun kibin ra'ayin ka wata rana wanda suke kallon ka matsayin jagora kuma kamantar haka ko suke jin tsoron ma zaka iya musu wani zalunci na rage maki ko wani abu sai ga sun waki ra'ayin ka su ba su da ka ra'ayoyi suna sabawa intiba'at suna sabawa kuma haka Allah ya yi duniya so like we should learn to know how to manage our differences dole ne mu koyi idaratul khilafat jama'a da haka masallacin da za a ce madirar ko makarantar da za a ce madirar ba wai mujarradin kasancewar ta kusa da wata makaranta da ta rigaye ta ko wani masallaci ba ni wallahi a cikin musulunci ma ban san ana cewa makaranta dirar ba sai dai masallaci ban taba jin a makaranta a ce mata dirar ba dan a cikin addaris fi tarikhil madaris in kana karantawa zaka ji an ce wasu makarantun wajen guda 5 6 7 8 a jere suke katangun su daya ne gashi nan a Dimashq kusan da aka yi tashin gina makarantu zamanin daular ainihin Mamalik sai sarki wane sai wuri sai ya raba wa ƴaƴan shi duka sai a gina makarantu kamar waƙafi ga ƴaƴan ko kuma wani asset gare su sai kowace makaranta tana cin gashin kanta ne amma kuma a jajjere suke da kasan masu kuɗi ne suna yin flat su bayan su sai aure su zauna ciki kuma duka haka kowa zai samu director ya bashi daban dalibai daban makaranta B ita ma directorta daban dalibanta daban haka CDEF ban taba karanta inda aka ce ga wata makaranta da zama dira saboda tana makwabtaka da wata makaranta ba wallahi ban taba jin wannan sai a goyen salafiyan Zaria Allah ubangiji ya shirye shi mu dan haka jama'a ya kamata mu sani cewa cewa ni dan salafiya ne kawai bai bani dama wai duk abin da ne sunan shi salafiyanci ba sai ya dace da salaf in ba ka zai zama kawai mujarradu tasmiya mujarradul iddia cewa mu salafiya ne amma aikin mu baya gaskata haka kowa ya tsaya wa kanshi check and balance kai kanka tukunna kafin ka tambaye wani kafin ka ce za ka yi wani kai ne alaka ka da Allah meye gaskiyar manhajin da kake cewa kana bi da gaskiya ne manhajin kake bi koko kawai ka fake da manhajin ne dan ka dinga yin abin da kaga dama sai kuma ka ce da an taba ka ce kuma an taba salafiya an ci amana albani za a rusa makaranta albani da makamantan magano irin waɗannan da mutane suke kai baka san komai a cikin abin da yake shine manhajin salafiyan ba tukunna wannan jama'a wallahi in muka yi wasa nan gaba sai ya kame ni da dika suke shine taqdisul rijal ne kun taqdisul dalil ku da dalili shi ake girmamawa qur'ani da hadisi ba mazaje ba duk malaman da muke ambata muna girmama su muna girmama su saboda suna girmama dalilai waɗanda ake aibata su ana aibata su ne saboda basu girmama dalili ba me yasa muke yaban dan hodiyo da dan temiya da ibn al-qayyim da makamantan su me yasa ake zagin su tijani da su inyasi da su ibnu arabi da makamantan su me yasa saboda waɗancan suna girmama dalilai qur'ani da hadisi waɗannan ko ba su girmama dalilai sai aka waye gari yanzu jama'a mutane kawai suke kalla kawai wani ina yi da shi to duk abin da ya daidai ne wani ko bana yi da shi duk abin da ya ba daidai bane wannan kungiyanci kenan malal albani kuma daga cikin sanannun mutane da suka yake da kungiyanci Allah ya tsare mu na'am na'am eh concurrently a lokaci guda kware wane ya gama tukunna sosai kuwa sosai idan ka je masallacin manzo Allah abinda Alhaji Bashir yake fada zaka tarar da Ruhaili ga Abdul Musa al-Abbad a lokaci guda kowannen su na karantar da karantawa kuma kowa ga dalibai a gaban shi to tunda cancan tun zamanin su Maliku haka ake a masallatan nan bayan za ka fara kuma ba wanda ya taba cewa wannan da wani da ya riga farawa to shike da ainihin asali shine yake da na takawa wani da zo daga baya kuma dirar ne ba wani ya taba cewa haka sai mu an dan kauyanci muke wallahi kauyanci ne jama'a ba wanda ya taba cewa haka kuma ma bai taba zuwa cikin tunanin mu ba tunanin su amin sai mu baki ne da muka ji mahalama yayin wannan tunanin sai mu ce ah domin mu yanzu ana misali ko azi zaka sa sai in ka saka lokacin da wani ke karatu sai ga cewa to ai da katin shi kake duk wanda zai saka wani lokacin karatu to sai yayi tunanin to babu wanda yake karatu duk lokacin dan tsoron ka aga kaman da wancan yake dan dole sai ka dinga censoring anan kasa dole ka dinga censoring saboda koda baka da nufin haka to sai mutane sun malƙwaya maka har sai ka ji kaman ma kai ma kake nufi eh malamai suna cewa mutum ya ji tsoron a ce yana riya shi ma riya ne yayi amma a Najeriya dole mutane sai ka ji haka wani in zai fado ta magana sai ya ce yana jin tsoron ka a ce riye yake to wannan shi kan shirye ne tsoron a ce kana riye shi ma riye ne amma a Najeriya ko akwai abin da dole sai ka taka nan dan abin da ya halasta kai sai ka ji tsoron ka a ce fadan wani kake saboda wannan abin zai jawo fitintunu da yawa yanzu misali aka ce ga wani na karatu da asuba kullun juma'a a wata anguwa sai kai kuma ka bura ɗaliban ka zaka fara karatu to ka guje wannan juma'ar tun farko ko kuma ka bada interval na sai ya gama nashi saboda da zaran ka saka daidai lokacin abinda za a fassara da shi kanshi da dalibai da sauran mutane za a ce zaka janye mishi dalibai ne mun manta kuma duka makarantun boko suna yi ne kullum Monday 8 to 1 ba wanda kuma take ganin dai ta kwashe wata dalibai isa multi abun nan haka multifaceted society kowa ya zaba inda yake so ya je ɗan kasuwa kowa zai bude shagon shi daga karfe 9 har la'asa har karfe 6 ko wannan na sai da manja wancan ma na sirwa wannan na sai da alaihu wannan ma na sirwa ba wanda yake ganin wani ya tare mishi amma mu yan usabe banda ba ma yarda da wannan ba ma san shirka sam wai so nake yanzu zan yi karatun nan yanzu na iktida'u to din zariya kada kowa ya karatu a yi sai dai ko ya zo ya jina waɗannan ko kuma kawai ya kwanta ya bacci wannan irin monopoly ne jama'a ba zai yi ba yi suna ma da kungiyoyin su ma'ana suna iya taimakon juna Allah shi kyauta bari mu samu wurin tsayawa jama'a mallai ci gaba da cewa وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الدرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فإن ذلك المسجد لما بني درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وانما صلاتي أين دعك كيرا شأمتين توتر واد كافرتي لرب ذكان المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل دكما تيمكو وكأرن شغا سلن كو تيمكام ما سياك أن الله دمن زن الله كافريكنا na Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an salati fihi sai Allah ya hana manzon shi yin sallah a wannan masallacin wa amara bi hadamihi Allah ubangiji ya umarni da aje a rusa masallacin mallan yace wa hadhihi al mashahidul batila inma wudi'at mudahatan li buyuti llah wadannan masallatai da wadannan wurare na barna an gina su ne dan su zama suna gogoriyo da dakin Allah wa ta'ziman lima lam yu'azzimhu Allah kuma ana so ne a dinga girmama abin da Allah bai girmama ba wa ukufan ala ashiya la tanfa'u la tadru kuma ana so a sa mutane su zaman dirshan akan abubuwan da ba su da amfani ko tutarwa wa saddal lil khalqi an sabilillah kuma ana so ne a katange halittu daga ainihin tafarkin Allah anan malam Usaimin sai yace jinsin wannan hadda zikirori da ake kerawa a hana mutane yin zikirin da Allah ya ce ayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ma sun shiga cikin wannan saddal lil khalqi an sabilillah ga salatin manzo Allah sai ka kera wani ka ce ayi shi ga tasbihin da manzo Allah ya ce ayi sai ka kera wani ga istighfarin da manzo Allah ya ce ayi sai ka kera yace wannan su ma duk sun shiga nan wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika la abinda Allah ya ce halittu su shine bauta Allah shi kadai babu abokin tarayya ina makaina nasiha da ƴan uwa kowa ya samu littafin al-ubudiyya ya karanta na al-imam shaykhul islam ibnu tayma ibnu taymiya dinnan al-ubudiyya ka jima tukun nawai meye bauta Allah meye ka'idojinta meye shari'ar Allah game da bauta bima shara'ahu Allahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa taslima abinda Allah ya shar'anta bisa harcen manzon Allah alaihi salatu wassalam wattikhaduha aidan huwa al-istima'u indaha wa atiyadu qasdaha fa innal aida min al-mu'awada kuma mai da su wurin bauta shine a dinga nufatar su da taruwa a wajen su domin lafazin idi kamar da muka ji a baya shine mu'awada sabawa da yin abu hayya zama al'ada fa innal aida min al-mu'awada za mu saurara anan Allah ya su sai Allah ya kai mako mai zuwa kamar da nace insha Allah a karatu na gaba za mu zo da photocopy shafi ne biyu ko uku daga cikin littafin fatawa na Ibn Taymiyyah din nan mujalladi na biyar in kana da shi a can cikin abwabul janaiz fatawa game da janaiza karshen su yayi wani fasli da yayi bayani akan kaburburan annabawa da ake cewa ina suke me ya gaskiyar magana akan su sai kuma yayi bayani akan wasu kaburbura kari akan waɗannan zamu karanta insha Allah a karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka